This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraranmu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol har ma da Niya FM. Ana kuma iya jin mu kai tsaye ta lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Sarfil Hashim Gumal muka sake dawa a shirinmu na dare da fatan mun wuni lafiya. Sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC. Muna dauke da rahotanni kamar irin wa'annan.
Abunda aka ce idan zaka rubuta petition ka tabbata cewa gaskiya ka rubuta ka je kotu ka rantse cewa abunda kake son ka rubuta gaskiya ne ba kazahi kake son ka yi ma wani ba.
Sanata Bala Ibn Na'alla kenan wanda ya kawo kudurin dokar takunkumin shafukan abota irin su Facebook. Haka kuma zamu ji takunkumin hana kowane irin taro a jihar Lagos sai da izini. Sai kuma maganar yadda ake samun harigi ko kuma hare-haren kai juyin mulki na soja a kasashen Afirka a zamanin demokradiya a duniya. Hata wayar da za ku bugo mana muna son mu ji ra'ayinku ne game da irin wa'annan juyin mulki musamman ma wanda ya faru kwanan nan a Jamhuriyar Niger. Muna kiran 'yan Niger da su bubbugo domin mu samu jin ra'ayinsu kamar yadda ya kamata. Yanzu dai bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masu jefa ƙuri'a a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun goyi bayan zaben raba gardamar da ake sa ran zai kawo ƙarshen rashin zaman lafiyar siyasar ƙasar. A jiya Litinin ne jami'an zaben ƙasar suka ce sakamakon zaben na yanzu da ba a gama kirgawa ba na nunin cewa kashi 93 cikin 100 na nunin mutane sun amince da sabon ƙudurin tsarin mulkin wanda zai rage wa'adin shugabancin ƙasa na wa'adin mulki sau biyu na shekaru biyar da ragewa sojoji ƙarfin iko da tabbatar da 'yancin ɗan adam. Jami'an zaɓe kuma sun ce kaso 38 cikin 100 na mutanen ƙasar ne kawai suka fito zaben da aka yi na 13 ga watan Disamba. An samu tashin hankula a wasu wuraren lokacin zaben, inda hukumar bada agaji ta Red Cross ta fitar da rahoton mutuwar mutane biyar. Akalla mutane 20 ne suka raunata a ranar zaben. Tashin hankalin ne ma ya sa sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suka shiga domin ƙarfafa tsaro.
A kasar Panama, kotun koli ta bayar da izinin kama tsohon shugaban kasar Ricardo Martinelli domin ya fuskanci tuhuma akan laifukan da ake zarginsa da shi na leƙen asirin ɗaruruwan bayanan mutane ba tare da izini ko bisa doka ba. Ana zargin tsohon shugaban kasar ne da kutsawa cikin bayanan mutane sama da guda 150 a lokacin da yake shugabanci, ciki har da sauraron hirarrakin mutane ta waya da kuma tatsa ko kuma tattara sakonnin da ake aika musu ta hanyar karta kwana a wayoyinsu na tafi da gidanka. Martinelli dai zai fuskanci tuhuma kan laifuffukan da yayi da dama a lokacin da yake kan karagar mulkin kasar, ciki har da yin amfani da kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba, an kuma kwace rigakafin da ake bawa shugabanni ta kariya da aka yi masa saboda shugabancin jam'iyya da yake yi.
To jama'a, ana shirin labaran duniya ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya ta ce yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga Turai cikin shekara ta 2015 ya haura miliyan 1. Wannan shine mafi yawan da aka taba gani tun ƙarshen yakin duniya na biyu. Kungiyar da ke birnin Geneva ta fitar da wannan alƙalumin a yau Talata da ke nunin yawan mutanen da suka tsallaka Turai wanda suka fito daga nahiyar Afirka da Gabas ta Tsakiya. Haka na nunin sun ninka yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga Turai a shekarar da ta wuce, wato shekara ta 2014. Mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta duniya da ke da hedikwata a Switzerland, Joe Millman, ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa akwai dalilai masu yawa da suka haddasa faruwar wannan kwararar da ba a taɓa ganin irinta ba, amma babban dalili shine tsarin yadda zamantakewa ke canzawa a Gabas ta Tsakiya.
A yau Talata ne sojojin Iraki suka sami nasarar shiga cikin garin Ramadi a kokarin da suke na kwato garin ko kuma sake kwatar ikon sa daga hannun ɗan ta'addar kungiyar ISIS wanda ke rike da shi har tsawon watanni 7 zuwa yanzu. Mai magana da yawun sojojin masu yaki da ta'addanci na Iraki Saba Al-Numani ya ce ana fafata ko an fafata a unguwar da ake kira unguwar da take da gine-ginen gwamnati. Sojoji sun sami goyen baya daga mayakan sama. Sojojin na dauke bama bamai a kan hanyoyi a lokacin da suke shiga garin na Ramadi. Numani ya fadawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa a cikin awoyi 72 za a kwato birnin in Allah ya yarda. Kungiyar sojojin hadin gwiwa da Amurka ke jagoranta na kai harahari akan mayakan na ISIS a cikin birnin na Ramadi da kewaye. Shi ma mai magana da yawun sojan Amurka Colonel Steve Warren ya ce za a ci gaba da kaiwa mayakan hari ta sama har sai sun samu inda ba za su ma iya buya ba. Kwace Ramadi dai da aka yi a watan Mayu da ya gabata wani babban koma baya ne ga sojojin gwamnati da ita gwamnatin kanta a kasar. Dukkan waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Senata Bala Ibn na Allah shine wanda ya kawo kudurin dokar takunkumin shafukan abota irin su Facebook da makamantansu da za ta kawo hukuncin dauri ko kuma tara ko kuma duka biyu ma in ana maganar taka doka. Ina maganar ta kwana ne ga Madina Dauda dauke da rahoton daga Abuja.
A cewar Senata Bala Ibn na Allah wanda shine ya kawo kudurin dokar a majalisar dattawa, ya ce dokar da yake so a yi ya bambanta da wadda ake fadi wa mutane a kafafen yada labarai.
Gaskiyar magana shine duk wannan kace nace babu wannan dokan a gaban majalisa, kuma shine labarin da duk wani senator wanda yake anan zai fada maki. Ba wata dokar da ta hana waya a yi unhwani da yana gizo ta sadar da abubuwan da mutane suka saba. Abunda aka ce idan zaka rubuta petition ka tabbata cewa gaskiya ka rubuta, ka je kotu ka rantse cewa abunda kake son ka rubuta gaskiya ne, ba kazahi kake son ka yi ma wani ba. Iyaka abunda aka ce kenan.
Misali in aka kama mutum ya saba wannan doka, me za a mai?
An mashi tanadin dauri na shekara 2 da kuma miyan tara wanda aka sa miliyan 2. Kahin ma wannan lokacin akwai dokar da ta riga ta ce idan kai unhwani da yanar gizo, kai zalunci ko kai kazahi ko kuma ka ba wani tsoro ko kuma wani abu makamantan irin waɗannan, za a daure ka shekara 3 ko kuma ka biya tarin miliyan 7 ko kuma a biya a daure ka, kuma an sa mata hannu kuma tana unhwani a yanzu. In kika yi la'akari da wannan zaki ga cewa saboda wannan dokan ma mu bamu da wani hurumin yin wata doka game da harakan unhwani da yanar gizo. An riga an yi ta, an sa mata hannu. Wadda muke bata da wani alaka da maganar yanar gizo, iyaka dai waɗanda suka saba ne suna cutan mutane da unhwani da harakar yanar gizo, su yi ma mutane kazahi su anshi kuɗi, su ne suka kama ƙarshen su ya iso suka fara gudu tun ma ba mai bin su.
Sanata Bala Ibn na Allah mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Najeriya kenan. Shi ma tsohon dan majalisar wakilai Ibrahim Bello Rigacikun ya ce an yi wa dokar rashin fahimta ne.
An kawo doka ne inda ake so a kawo ka'ida da tsari, ake so a kawo shinge tsakanin kai dan Najeriya da ƴancin da mutuncin wani. Na farko dokar ya nuna cewa duk wani wanda ya je ya kage ko kaharu ko kazafi saboda ya san wannan bai da lawyer ko bai da kunzai kai kara kotu abu mashakin shi, amshi bata suna, sai dai Allah ya sato yanzu ba zai yiwu ba. Duk wanda ke da wani abu wanda ke so ya bayyana ko game da wani ne ko game da wani agency ne ko game da harkokin gwamnati ne ko game da wani dan siyasa kuma koma wane ne, to dokar nan cewa ba za ka yi wannan ba sai kana abin da kira justification, shine hujja. Takarda ne ake zuwa a rantsi akan cewa abin da gwamnati ka dukunsa a kotu gaskiya ne. In ka je kotu bai wuce manera 10 ko naira 15.
Tsohon dan majalisar wakilai Ibrahim Bello Rigacikun kenan. Meroten Komudi tana daga cikin ƴan Najeriya masu amfani da yanar gizo a kulliyomin.
Dokar ne, dokar cewa wai duk wanda ya faɗi wani abin da ba daidai ba a daure shi shekaru 2 ko ya biya tara ko wani abun mamaki. A cewa ƴan APC ne ma suke gaba-gaban kirkiro da wannan doka, bayan suna ganin shi wannan social media din ko in ce yanan gizo ta nan ne fa aka yi tsaye. Ba dare ba rana ba abinda ƴan Najeriya ba su rubuta ba, mutane sun tashi tsaye maganan canji-canji. Yo kuma a wannan kafan da aka yi amfani da shi, sannan kuma wannan kafan ne kuma ake son a ce an sa mata takunkumi, ba a tunanin gobe.
Sunana Hajiya Rabi Isiyaku Bello. Bai kamata a ce wannan doka da ake son a kafa na social media da aka ce ba a san shi bai kamata ba. Saboda kowa yana karuwa da wannan social network din. Yaya za a ce bayan da an ci moriyan shi, an amfana da shi, sannan yanzu daga baya a zo a ce ba za a yi amfani da shi ba.
Tuni har an riga an yi wa dokar karatu na biyu a majalisar dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Doka na zan hade mutane.
To dama kowa da kiwon da ya karbe shi, su kuwa jihar Lagos takunkumi suka saka a game da hana mutane tarurruka kowane iri ba tare da izini ba, musamman ma a wannan wata na Disamba. Wakilinmu Babangida Jibrin Gareka.
Gwamnatin jihar Lagos ta bada umarnin hana gangami da duk wasu taruka da ka iya barazana ga tsaron lafiyar al'ummar jihar, a sanarwar da gwamnatin jihar ta bayar, wanda kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Fatai ya jaddada.
We will not allow open procession of any kind done for their security, for their safety, because of what is going on around now.
Yace ba za mu amince da duk wasu gangami da al'umma za su gudanar ba. Wannan mataki kuwa an dauke shi ne domin kare lafiyar su, musamman a wannan wata na Disamba da ake batun shagulgulan Kirsimeti. To sai dai kuma wannan doka da gwamnatin jihar ta fitar yayi karo da ra'ayoyi na al'ummar jihar, musamman ma dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama, kamar yadda Dr. Joe Odumake ta shaida mani.
Terrorism is on the rise. We also know that government want to secure lives and property, but in doing that, there must be a proper synergy. People's movement must not be curtailed.
Ko shakka babu akwai karuwan ayyuka irin na ta'addanci a ƙasa, amma kuma ya kamata hukumomi su sani cewa a kokarin da suke yi na magance irin wannan matsala, bai kamata kuma su taka haƙƙin da bil'adama ke da shi a ƙasar nan ba, da gudanar da taruka da kuma fadin albarkacin baki.
Violence or flagrant violations of fundamental human rights.
Shima bangaren sa Mr. Wole Adeshina, wani mazaunin Lagos, kuma ya ce ko kadan ba za a amince da irin wannan takunkumi da hukumomi ke amfani da shi wajen takura al'umma ba.
That would be very, very wrong, because there is right to association, there is right of expression, there is the freedom of speech.
Ko kadan wannan bai dace ba, domin kuwa akwai yanci da gudanar da taro, akwai yanci na fadin albarkacin baki. To koya al'ummar jihar Lagos suka ga wannan mataki ko doka da hukumomi suka dauka? Ya sunan ka malam?
Abubakar Dantani.
Ya kaga wannan doka?
Wannan doka haka tana da kyau haka da aka dauke ta akan haka, da saboda abubuwan din da ake gani din sun rika yawanta. Ana kwace mutane jikkuna, ana farfashe mutane motoci, kuma ana hidda musu radio.
To Alhaji, ya kaga wannan doka da gwamnatin jihar ta dauka na hana gangami?
To alhamdulillah, wannan doka muna farin ciki da wannan doka, kuma alhamdulillah. Sai dai kiran da muke ga su waɗanda suka zama jagorori ga kula da wannan abu, su yi abin tsakanin su da Allah, domin wasu suna amfani da irin wannan damai domin su ci musu zarafi akan haka. Allah ya taimake mu.
Bincike dai ya nuna cewa da zarar watan Kirsimeti ya tsaya a birnin Lagos, ayyuka irin na ta'addanci da kwace da fashi da makami yana karuwa, al'amarin da kuma yake ciwa al'ummar jihar da kuma hukumomin tsaro to a kwarya. Babin Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To mun gode Babangida daga Lagos a Najeriya. To bari mu tsallaka zuwa kasar Niger. Juyin mulki na neman zamewa wasu sojojin Afirka wani yayin da suke neman dawo da shi, wanda ya dade da shudewa sakamakon mulki na demokradiya. Harin da aka kai baya-bayan nan na neman yin juyin mulki shine wanda aka kai a Niger. Ga rahoton da Sule ya hada mana.
Yayin da Yele da dangin sojojin da aka cafke bisa zargin yunkurin juyin mulki a Niger ke zullumin rashin sanin halin da waɗannan mutane ke ciki yau kusan mako daya, ana iya cewa wannan labari ya bar baya da kura, domin babbar jam'iyyar adawa ta bayyana gano cewa zargin tsari ne kawai hukumomi suka kitsa domin a manta da wasu muhimman batutuwa na daban. Inji dan majalisar dokokin ƙasa Tijani Abdulkadir.
Kura tuni a 2011 shugaban ƙasa ya hito ya ce an yi mishi juyin mulki, zancen kuwa sai inda a ƙarshe sojin saki shi aka yi ba gaskiya bane. Yau an ji an ci haka nan, kuma hujojin da aka bada na cewa a matsayin shi na shugaban sojojin Niger gaba ɗayan su ya bada umarni da sati 2-3 soja sun ki aikatawa. Muna gani abu ne wanda ke son nazari, mawuyaci ne a ce maganan nan da shugaban ƙasa yayi akwai gaskiya ciki. Muka ce to muna jiran sakamakon binciken da suka ce za su yi, muna sa ran wanga gami yalla za su hiddo gaskiya cika abu, kuma wanga duka ci ci kuce da ake yi don keɓe hankalin ƴan ƙasa ne daga bisa maganganu waɗanda yau suka cike ke ci ba Niger tu a ƙauriya musamman manzancin zabe.
A nasu bangare, jam'iyyu masu goyon bayan shugaban ƙasa Isu Muhammadu sun buƙaci ma'aikanta su hukunta masu hannu a wannan yunkuri na juyin mulki da hukumomin na Niger suka bada sanarwar murƙushewa. Salisu Muhammadu Habi na mai magana da yawun ƙawancen jam'iyyu masu linjaye.
Ba mu ƙara yarda mu zama to Niger kamar sare ware kullum, dan tashi ana wani alheri mai kyau sai a ce soji sun zo, ha soji yemu na annanmu na uwayenmu na, ku zauna ku gina ƙasa ta da mu mu yakin ƙasa mi ku mutan da ta da ku ku kan ku da su ganga wannan da muka gani za mu da su ganga akan su hannun shari'a shi a ta aikin ta shikenan.
Wasu daga cikin dangin sojojin da aka damke da na tuntuba domin sanin halin da ƴan uwan su ke ciki sun bayyana min cewa har yanzu ba su samu ganawa ba, sai dai ministan cikin gida ya sanar cewa nan gaba kadan gwamnati za ta gabatar da mutanen da suke tuhuma gaban kotun sojan kasar. A ɗaya bangare, alkali ya sallami Muhammadu Dudu na jam'iyyar CDS Rahama wanda aka damke saboda laifin yin musu akan labarin yunkurin juyin mulki a hirarsa da wata kafa, yayin da aka tasa kiyar takwaransa na MNSD Nasara Ibrahim Hamidu zuwa kurkukun Yamai akan wannan magana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To, kamar yadda muka faɗa tun farkon shirin, menene ra'ayinku akan juyin mulkin soja a nahiyar Afirka da yake faruwa a 'yan tsakanin nan? Sannan muna kira musamman ga 'yan Nijar da su bubbugo mana waya domin su gaya mana ra'ayoyinsu akan wannan al'amari, musamman da yake an samu harin juyin mulki a 'yan kwanakin nan wanda bai yi nasara ba. Kar a manta, sashin Hausa na muryar Amurka ne.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, kiran farko mun same shi daga jihar Kaduna, Najeriya. Wane ne Alayi? Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, mai magana Uzaini Mahad Bako ne, sami naka jihar Kaduna, Najeriya.
To, Malam Usaini?
Uzairu.
Oh, Uzairu. To, yayi daidai daga Kaduna ba? To muna jin ka. Menene ra'ayinka game da wannan sabon salo da wasu sojojin Afirka suke niyan dawo da shi?
Gaskiya bai dace ba yin wannan juyin mulkin ba.
Eh, me sa kace bai dace ba?
Saboda
to na ga wannan mun rasa shi, bari mu sake dai har ila yau ina ga muna cikin Kaduna ba mu rasa ba. Assalamu alaikum, na Kaduna ɗayan, kana jin mu?
Ina jin ka Malam Kabara, kafin ɗan Niger ɗin su bugo da yake bayan falara.
To, da fatan dai za ku dan daddaga musu kafa su ma su samu.
Yawwa, to shi ke nan.
To, Allah rahama, ina jin ka.
Kin magana batun dawo da juyin mulki ba abu ne wanda ya dace ba. Na ganin cewa yanzu ba fa mulkin soja bane, mulki ne na demokradiya. Kuma mulkin soja an sani cewa ba mulki bane wanda jama'a suke walwala, suke sakewa, suke iya fadar ra'ayinsu ba. Wanda yanzu an samu ci gaba, mulkin demokradiya ake alfahari da shi. To, fata na anan.
To, mun gode Malam Alarama. Ga wani ya shigo daga Niger, daga Akrami, bari mu je ga na Niger. Wane ne? Hello, a Niger, wane ne a Niger? Hello. To, na Niger ma, na Niger ma ya tsinke kamar yadda Akrami ya tsinke, Alarama ya tsinke. Hello. Hello, Sokoto ne?
Eh, Sokoto ne, insha Allah.
To, ina jin ka na Sokoto.
Eh, sai salamu alaikum. Mai magana Kabiru Abubakar Bulan Yaki, shagarar lokar gannan Sokoto suke tare da Najeriya.
To, Bulan Yaki.
To,
muna jin ka. Menene ra'ayinka game da maganar juyin mulki da wasu
ƙasashe? Ra'ayina akan wannan ainihi da sojojin Afirka ke.
To, ina. Eh. To.
Hello.
Eh, muna jin ka, ina jin ka.
Ine gudunmuwa ta daga Nayola Muhammadu.
To, mun gode sosai. Malam Nayola, mun gode. Eh, hello. To, Nayola makan ya katse. To, yau dai ina jin layukan suna da tangarda. To kar a manta dai muna magana akan yanayin salon juyin mulki da wasu sojoji a Afirka suke dan kakkaiwa dan tsakanin nan wanda mutane kuma suna ganin tsohon yayi ne da demokradiya ta wance kali da shi. To da fatan za ku kira kamar yadda muka ce muna fatan ƴan Niger su kira tunda abin ya faru dan tsakanin nan a can. Ga Kano mun samu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wane ne a Kano?
A sunana Alhaji Mustafa Ibrahim.
To Alhaji Mustafa.
A Raba Kano.
To Alhaji Mustafa muna jin ka. Menene ra'ayinka game da maganar juyin mulki na soja?
Gaskiya kamata yi a ce mu ƴan Afirka mun halkalta da wannan harka ta juyin mulki.
Nisa.
Don idan ka auna ragowar ƙasashen da suke kamar muna koyi da su kamar na Turai da sauransu, za ka ga ba sa yin irin wannan maganar juyin mulki wani abu. Kowanne za ka gan shi su abubuwan da za a yi a nitsake yin su. Amma su matsalar shugabanninmu su kuma wato akwai matsala ta ko cin hanci ko kuma wani abubuwa makamantan wannan. Wanda ko da kaɗan su can shugabannin Turai aka zarge su da ɗan wani abu za su ga suna sauka ma su yi murabus.
To mun gode sosai, bari mu tafi Taraba inda za mu ji wane ne. Hello?
Taraba ne.
To wane ne a Taraba?
Yahaya Tanko ne.
To Yahaya Tanko, kaji muna magana akan juyin mulki musamman a wasu kasashen Afirka da ake dan samun faruwar sa dan hari da sauransu na kaiwa.
Wato wani abu ne ke faruwa ba bayan son kai. Yawwa, kai ne da shugabannin suke yi, shi ya sa su sojan suka ga haka. Suke to bari su yi juyin mulki ma bisa ga dalilin. Son kan su ƴan siyasa din.
To, shi sa sai a kewaya a kewayo.
Yawwa, ba su da haɗin kai, shi ya sa ka ga soja kullum suke kuso kai. Su riga su.
To, mun gode, bari mu tafi Yobe da yake kan layi shi ma. Wane ne a Yobe?
Sulaiman Muhammad ne.
To, Malam Sulaiman, me yasa soja suka kewaya suke kewayowa a wasu ƙasashen Afirka? Magana juyin mulki.
To hakika wannan abu ne wanda muka ganin ya zama tsohon yayi. Wanda kuma ba daidai ba ne akan ya kamata rubuta garin mu ci gaba.
To wasu suna
babban muke gani dai ya kafi.
To shi kenan, to mun gode, bari mu je Daura ga wani da zai mai tambayar da ni ne. Amma assalamu alaikum, wane ne a Daura?
Kana magana da Hafiz tsohon sarki Daura.
To Hafiz, menene ra'ayinka?
Babban ra'ayina wato ni ina ganin cewa kamar yadda kasashen mu na Afirka ake yawan amsar mulki da
haka.
Ni na goyi ba shugaban kasar da ya fita mulki gadon gidan.
To
ciwo ba idan da aka yi na Nijar. A tsakina ni ba ke dada shi.
To mun gode.
A makamakon sa yake yi duk da gani har ya kama ɗan adawa ya ɗauki.
To mun gode. Sai kuma mu tafi jihar Neja a Najeriya. Assalamu alaikum, wane ne a Neja?
Wa alaikum assalam, Muhammadu Garba ne.
To Muhammadu Garba, muna jinka.
Eh, nan Zangeru.
To Zangeru ba? To. Muna jinka.
Na wa ra'ayi abinda ya sa sojoji suke karɓar wannan mulki. Abinda ya sa na Najeriya namu almubazaranci da suke tare da kuɗi, suna watar da kuɗi ma kowa da
kuɗi. Dama tambayar da nake son in yi wa wani kenan ɗazu, wasu suna cewa. To dama tambayar da nake son wasu ɗazu kenan, wasu suna cewa wai ai almubazarancin da 'yan siyasa suke yana ƙaro gudunmawa akan wani da muka hira da shi ɗazu daban. To mun gode sosai, bari mu tafi jihar Katsina. Sai waye a Katsina?
A sunana Umar Musa ne, mun karɓar hukumar Sandamu.
To Malamakar, ana baƙo ya tafi ashe yana bayan gari. Magana juyin mulki ana tsammanin ta sha ruwa, ashe kuma sai gashi wani lokaci sai ka dinga jin ta Afirka kamar na Nijar da ya faru kwanan nan. Me za ka ce a kai?
Wannan abu Abubakar ba Umar Musa. Me ma ba nake ni wannan juyin mulkin ma duka ma ina ta baba kai.
Me sa kake ta baba? Kana Nijar ne?
Yanzu kamar yanda wannan ya fito ya faɗa wannan professor wannan Buba na Maiwa ko
Buba na Maiwa.
kaga ya kare ka.
Eh.
Sannan wani dan Misir nasu da kuke da shi yanzu kaga shi ma ya kare ka.
Eh mutum biyu sun kare ta a kafafan yada labarai.
To gaskiya ni ba abinda raina ya bani wanda abun gaskiya da mamaki. Duniya abun bai kama ba kwata-kwata.
To in ma yayi kama din me yasa kake ga sojojin suke son su yi haka? Wani lokuta.
To ila in ma yayi kama kuku an yi din ma to rigila ina ga rigin adalci na ainihin shugabanni.
To mun gode sosai mun sami kira sai dai na Niger da muka samu ya katse ne to da fatan wani lokaci za su ci gaba da kira mun gode kwarai a ci gaba da kiran sashen Hausa na muryar Amurka.
To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ruwan teku mai dumi na El Nino ya shafi yanayin kasar Ethiopia inda aka samu raguwar yawan albarkatun noma a bana inda hakan zai ta'azzara rashin abinci ga iyalan da tuni ke fama da karancin abinci. Mai yiwuwa Ethiopia za ta fuskanci matsalancin fari da ambaliyar ruwa a bana wanda zai sa rashin abincin ya ƙara muni. Tallafin abinci da Ethiopia ke bukata ya ƙaru daga kimanin mutane miliyan 3 a farkon wannan shekarar zuwa mutane fiye da miliyan 10 a ƙarshen shekarar nan da muke ciki. Kimanin mutane miliyan 6 ne kuma ke buƙatar ruwan sha. Domin magance wannan bala'i, Amurka za ta taimaka da dalar Amurka miliyan 88 domin samar da kayayyakin abinci, ruwan sha da kayayyakin amfani a bayi. Hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka za ta gaggauta samar da abinci da ruwan sha da hanyoyin da za a bi da abincin. Dangane da haka ne yasa Amurka ta bada taimakon fiye da tam 116,000 na abinci. Hukumar ta Amurka a yanzu haka tana taimakawa kimanin mutane miliyan 4 da masu gudun hijira da abinci. Bugu da ƙari, Amurka na samar da kimanin dala miliyan 100 a kowace shekara a wani shiri na taimakawa masu fama da mummunan ƙarancin abinci a ƙasar ta Ethiopia. Ta hanyar samar da abinci akai-akai da kuɗaɗe, iyalai za su iya kare kadarorinsu kamar dabbobin gida a lokutan bala'i. Yanzu Ethiopia na iya nazarin El Nino ta hanyar wani shiri na Safety Net Program. Shirye-shiryen hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka yana taimakawa wajen samar da ingantaccen rayuwa da taimakawa iyalai da ke fama da ƙuncin rayuwa. Amurka za ta ci gaba da aiki da gwamnatin Ethiopia da ƙawayenta domin taimakawa wajen magance matsalar fari da bala'in El Nino. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnati na Amurka.
Shi kuma ya kawo mu ga labarai a takaice, bari mu koma ga Sarfilo.
To labarai a takaicen na cewa masu jefa ƙuri'a a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun goyi bayan zaɓen raba gardamar da ake sa ran zai kawo ƙarshen rashin zaman lafiyar siyasar ƙasar. A jihar Litinin ne jami'an zaben kasar suka ce sakamakon zaben na yanzu da ba a gama kirgawa ba na nuna cewa kashi 93 cikin 100 na nuna mutanen sun amince da sabon kudurin tsarin mulkin wanda zai rage wa'adin shugabancin kasar na wa'adin mulki sau biyu na shekara 5 da rage wa sojoji karfin iko da tabbatar da yancin addini. Kasar Panama, wata kota kasar Panama kuma ta bayar da izinin kama tsohon shugaban kasar Ricardo Martinelli.
To ai Sarfilo, na ga anan zan dakatar da kai a madadin shi Sarfilo Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni Daniel Brown sai injiniyan mu na yau da ma Abdulaziz Adili Toro da ya tallafa mana. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam, mu kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.